Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma 25. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai. Sannan har ila yau za ku iya samun mu a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 27 ga watan Maris din shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya da Nijar, wato 11 na safe kenan a nan Washington da sauran yankunan gabashin Amurka. Ga kanin labaran duniya.
Yarajin kawo canji da kuma kafar yaɗa labarai na ƙasar Syria sun ce sojojin gwamnatin ƙasar sun samu nasarar kwato birnin Palmyra. An ɗage zanga-zangar lumana da aka shirya za a gudanar yau Lahadi domin nuna rashin tsoro ga 'yan ƙasar Belgium. A cikin saƙonsa na bikin Easter da ya aike wa al'ummar duniya, Papa Roma Francis ya ƙalubalanci jama'a da su yi amfani da nuna soyayya maimakon nuna mummunar tabi'ar tashin hankali da tursasawa 'yan uwa.
To, masarautun gargajiya a Najeriya na ci gaba da jaddada mahimmancin komawa tsari irin na da, idan dai ana so a magance matsalolin tsaro da ke addabar wasu yankunan ƙasar musamman ma a arewaci.
A yanda muka san rayuwa take da baƙo, in ya zo gari sai ya kai kan shuri mai anguwa zai san da zuwan shi, in ya kama ya sanar shi da hakimin shi, mai anguwan nan zai gaya ma hakimi. Hakimi in ya kama shi ma zai sanar da mai gari, wato sarki kenan.
To, ko me ake buƙatar mabiya addinin Krista su fi mai da hankali a kai yayin bukukuwan na Easter?
Ya kamata mu zama masu kauna kamar yadda ya kauna. Wannan shine babban sako ko kuma kalubale na wannan biki kenan.
Muna kuma tafe da shirin bishara wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar, amma da farko ga kanin ga labaran duniya.
Masuware, assalamu alaikum. Yan rajin kawo canji da kuma kafar yaɗa labarai na ƙasar Syria sun ce sojojin gwamnatin ƙasar sun samu nasarar kwato birnin Palmyra watanni 10 bayan kasancewar birnin a hannun ƙungiyar ISIS, waɗanda suka kwace kuma suka lalata kayayyakin tarihi wanda ya yi sama da shekaru 2000 ana ajiyarsu. Rahotanni sun bayyana cewa fada birnin na Palmyra ya ƙazanta cikin 'yan kwanakin nan, domin ko sojojin ƙasar na Syria da ke da goyon bayan sojojin sama na Rasha sun matsakaimi har na tsawon sati 3. Ƙungiyar nan da ke da headquarter a Ingila mai sa ido a fadar da ake a Syria, wadda da turanci ake kiranta Syrian Observatory for Human Rights, ta ce yanzu haka sauran 'yan ƙungiyar ta ISIS sun ja baya, sun koma gabashin ƙasar kusa da Deir Ez-Zor. Dama dai ƙungiyar ta ISIS ita ce ke da ikon arewacin yankin Deir Ez-Zor, har abinda ya dangana zuwa babban birnin Raqqa ya kai bakin iyakar Syria da Turkiya daga kudanci, kuma har zuwa can yankin Iraki. Samun nasarar kwace Palmyra ya sa yanzu gwamnatin ƙasar ta Syria buɗe hanyar da take da nisan kilomita 100 tsakaninta da birnin Deir Ez-Zor ɗin. An ɗage zanga-zangar lumana da aka shirya za a gudanar a yau Lahadi domin nuna rashin tsoro ga 'yan ƙasar Belgium. An ɗage ne ko saboda dalilan tsaro. Mahukunta suka ce cincirin da mutane na iya kawo binciken da ake yi cikas. Jagoran zanga-zangar Emmanuel Folland ya ce tsaron jama'a shi ne ya fi komi a gare su. Sai dai a ɓangare ɗaya kuma kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa ya ambato jami'an ƙasar na Belgium na cewa yanzu an rage adadin mutanen da suka mutu daga 31 zuwa 28, domin ko da farko an haɗa har da 'yan ƙunar baƙin waken ne su 3. Haka kuma babban mai gabatar da ƙara na ƙasar ya ba da umarnin a kame wani ɗan taliki da ake tuma yana da hannu cikin kai harin. Ofishin na babban mai gabatar da ƙara ya ba da sunan wani da ake kira File C, da cewa ana tuhuma su da hannu a cikin harin da aka kai a tashoshin jiragen sama na ƙasa na ƙasar ta Belgium. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A cikin saƙonsa na bikin Easter da ya aike wa al'ummar duniya, Papa Roma Francis ya ƙalubalanci jama'a da su yi amfani da nuna soyayya maimakon nuna mummunar tabi'ar tashin hankali da tursasawa 'yan uwa. Papa Roma dai yana magana ne akan abin da ya faru a Brussels. Papa Roman wanda shine shugaban mabiya dalilan Roman Catholic na duniya ya gudanar da addu'o'in bikin Easter ne yau cikin tsatsauran matakan tsaro a dandalin St. Peter. Haka kuma Papa Roman yayi magana akan yan gudun hijira masu neman mafaka a kasashen Turai wadda rabon nahiyar da ta ga kwararan jama'a tun lokacin yakin duniya na biyu. Yace bai dace a kyagazawa waɗannan mutane ba domin sautari waɗannan bayan Allah suna karo da mutuwa a lokacin da suka bar muhallin su na asali. Kuma inda suka dumfara din ana iya agaza musu. Shi da bikin Easter rana ce ta hutu ga mabiya addinin Kirista a fadin duniya domin ko rana ce da suka yi imani cewa Yesu Almasihu ya tashi a rana ta uku bayan an gicce shi. Suna daukan wannan rana muhimmiya a gare su. Gidan talabijin na kasar Rasha ya bayyana kalaman karshe da direban jirgin saman nan mallakan Dubai yayi lokacin da ya fadi a kudancin Rasha cikin satin da ta gabata. Kuma ya halaka daukacin mutanen da ke cikin sa. Sai dai kuma gidan talabijin ya ce ka dauki wannan ya zama bayanin gwamnati ko kuma na masu bincike. Amma dai bayanan sun ce direban ya ce ya samu matsalar tuken jirgin ne sakamakon iska mai karfin gaske abin da ya sa yau sulu kasa a Rostov Don kuma ya kama da wuta nan take. A cikin kalaman daya daga cikin direbobin jirgin an ji shi yana cewa karka damu. Can kuma aka ji yana cewa karka yi haka. Waɗannan su ne kalaman ƙarshe da aka ji tsakanin masu sarrafa wannan jirgin. A ci gaba da zaben fidda gwani na jam'iyyar Democrat da aka yi a nan jihohin kudancin Amurka, Senator Bernie Sanders shi ne ya samu galaba da tazara a zaben da aka yi jiya Asabar. Wannan nasarar ta jiya a jihohin Alaska, Hawaii da nan Washington ta sa sanatan ya ƙara rufe tazarar da tsohuwar sakataren harkokin waje Hillary Clinton ta bashi. Sanders dai ya samu sama da kashi 70 na daukacin kur'un da aka jefa jiya a waɗannan jihohin. To sai dai duk da wannan nasarar da Sanders ya samu, har yanzu Clinton za ta samu kur'u mafi yawa sakamakon irin tsarin da jam'iyyar ke bi wajen rarraba kur'un su. Kuma ko yanzu Hillary tana gabansa da kur'u masu yawa. Daga zaben na jiya kuma sai na ranar 5 ga watan gobe wanda za a yi a jihar Wisconsin. Da kuma na ranar 9 ga watan wanda za a yi a Wyoming wadda ke da yawan wakilai da ma jama'a.
Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya. To masarautun gargajiya a Najeriya na ci gaba da jaddada muhimmancin komawa tsari irin na da idan dai har ana so a magance ilahirin matsalolin tsaro da ke addabar wasu yankunan kasar musamman ma a arewaci. Yayin wata ziyara da ya kawo nan ofishinmu, jakadan Zazzau Alhaji Muhammad Sani Aqil Idris ya mana ƙarin bayani kan yadda tsarin tsaro yake a zamanin da.
Abin da ya haifar da abubuwa suka tabarbare kamar da kaga in a yanda muka san rayuwa take da bako in ya zo gari sai ya kai kan shurin mai anguwa zai san da zuwan shi, in ya kama ya sanar shi da hakimin shi, mai anguwan nan zai gaya ma hakimi in ya kama shi ma zai sanar da mai gari wato sarki kenan, kaga sun san da zuwan wannan bako. To amma yanzu abubuwa ya canja ba irin da ba. In an dawo musu da martaban su irin da duk ina abubuwa za su zama cikin tsari. Kaga da ai hukumar gidan yari da shari'a duk suna karkashin masarauta ne, kuma shi yasa suke da karfi a wannan lokacin, kuma kowa yana shakkan su. Amma ba kamar irin yanzu ba, mutane suna ganin duk abin da suka yi ba abin da za a iya musu. Akwai dai buƙatar a jawo masarauta a cikin tsari, a ba ta muhimmancinta don za ta taimaka ma gwamnati ainu, kuma gwamnati za ta samu sauki akan haka cikin yardan Allah.
To kamar me masarautar Zazzau za ta ce dangane da arangamar da ta faru tsakanin ƴan Shi'a da sojoji a watannin da suka gabata, kuma waɗannan matakai masarautar ke ɗauka domin ganin ba a samu aukuwar irin wannan lamari ba?
To kamar shi abin da ya faru tsakanin sojoji da ƴan Shi'a, kaga wannan abu ne wanda yake na rashin fahimta. Amma kamar masarauta ita ba ta da wani magana a kai tun da gwamna ya riga ya kafa kwamiti su suke duba akan wannan lamarin. Sai dai kawai shi masarauta ita tana iya kokarinta akan a zauna lafiya, wanda kuma ta ba kowa hakkinsa musamman shi mai mutaba sarkin Zazzau, la kara mashi lafiya, mutum ne mai son zaman lafiya. ba san tashin hankali ya sa ma yana daya daga cikin abin da yasa ga su tsakanin mutane da yan shi'a ba a samu fada haka ba sai dai da sojoji da suka takale su amma sun takale mutane amma mutane suna ta hakuri saboda irin talbiya na shi mai martaba shi mutum ne mai hakuri
a can baya a bunnin Nazaria an samu wani yaro da wasu suka kwakulewa idanu ya kuka kalli wannan abun alhini da ya faru da wannan yaro
magana ne na inganta tsaro kuma wanda haki ne na hukuma na gwamnati la dai kawai masarauta tana ya kokarinta akan iyaye su lura da ƴaƴansu don in aka sa kula daidai gurgudu to za a samu sauki akan haka wannan kuma wani bala'i ne mutane su riga sun zurfafa akan san arziki kuma shi arzikin ne akwai inda ake neman shi sai an yi hakuri mutane sun bar Allah Allah ya sauka na yaro dai abin tausayi Allah shi kyauta masarauta ita nata dai kawai dai ana nuna mutane su kula da iyalansu kuma dama haƙƙi ne na gwamnati a inganta tsaro kuma tsaron ma yana ingantuwa a hankali cikin yardan Allah sai a hankali insha Allah
jakadan zazzau Alhaji Muhammad Sani Aqilu Idris kenan to ayin kuma da mafi yawancin kristoci a duk fadin duniya ke bukukuwan Easter limaman addinin a Najeriya sun yi kira ga mabiyansu da su mai da hankali wajen nuna tausayi ga marasa galihu musamman ma marayi da suka rasa iyayensu sanadiyar rikicin Boko Haram. Daga Yola ga wakilin muryar Amurka Sanusi Adamu da ƙarin bayani.
Al'umman arewa maso gabashin Najeriya na da nasihohi da ya kamata su yi koyi da su na nuna wa juna kauna da kuma gafartawa ganin irin rikicin Boko Haram da ya addabi yankin wanda ya sanadiyar asarar rayuka da dama da ya raba wasu mata da mazajensu ya kuma maida dubban yara marayu inji Reverend Father Louis Ngare
a cikin bisharar Luka shi Ubangijinmu Yesu Almasihu ya ce ruhun Allah na tare da shi ya zabe shi ya aike shi domin ya kawo shelar bishara ga matalauta to ashe mu ya kamata Krista mu kawo wannan shelar bishara ga matalauta domin su ne mafi yawa a cikin wannan duniya musamman a arewa maso gabas na wannan kasa da ke fama da fadace da tashin hankali akwai mutane da yawa wadanda an kokone gidajensu akwai mutane da yawa da suka yan uwansu suka rasa rayukansu akwai yara da yawa wanda sun zama marayu suna nan da yawa a Jibge a nan St Teresa's Cathedral muna da su wanda sun kai kusan 1000 Ubangijinmu Isa Almasihu ya mana ishara cewa ya kamata zama masu kauna kamar yadda yake kauna wannan shine babban sako ko kuma kalubale na wannan biki kenan cewa mu mika kaunar Ubangijinmu Isa Almasihu ga sauran jama'a wanda suke zama cikin fama da kunci
mabiya addinin Krista a duk fadin duniya za su kammala bikin Fasaka na bana ranar Litinin domin tunawa da lokacin da Yesu Almasihu yayi nasara ga mutuwa ta hanyar tashin sa daga kabari alama da ke nuna kammalwar annabcin haihuwar sa da cikar ceto ga dukkan duniya Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adamawa Najeriya
a gaida Sanusi Adamu nan gaba kadan za mu sake koma birnin na Yola domin jin yadda maharba suka yi wani bikin su na shekara amma yanzu bari mu je jihar Bauchi inda dubban ma'aikata da masu karɓar fansho suke korafin cewa ba su samu kudaden su na wata ba bayan kididdigar da jiya ta yi domin bankado ma'aikatan bogi kodi yake hukumomin jihar sun kare kansu dangane da lamarin kamar da za ku ji a wannan rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aika mana daga Bauchi
a jihar Bauchi dubbanan ma'aikata da yan pensho ba su samu kudaden su ba hakan ya bayyana ne biyo bayan biyan albashin watan da ya gabata Alhaji Abugar shine shugaban yan pensho a jihar Bauchi ya ce sun kai kimanin 6000 wanda ba su samu kudaden su na pensho ba
sun kai 6000 suna da ransu sun halatta wasu kuma ba su da karfin da za su akwai wanda ma sai an daga su an kwantar da su bayan gida ana karba musu a gidajen su akwai wani da suke da lafiyar su ba su ba ba su da wani labari ko kuma wani ya dauka ma tantancewa da ake ma shi mene an zo idan kana da bibiyan nan ba din ma sai a ce maka ba wai an je kwantarta sun je sun bincika sun za mu kai ba wasu pension ga kuma kai da ranka to wannan abu abin mamaki
wani ma'aikacin gwamnatin jihar Bauchi ya ce suna fuskantar watanni uku kenan babu albashi
Musa Ahmed gaskiya yanayin albashi a Bauchi abubuwan sai da tabarbarewa yake mutane sun gagana gane gaskiyan abubuwan ba cewa aka yi aboki akan cewa babu gosoka ba, amma kuma gosoka sun da aka ce suna na aboki gaskiya riga ya wuce hankali.
Ka samu albashin ka abin da yake ne?
A ni yanzu kusan na wata biyu wanda ba mu samu albashi.
Wannan yanayi ba wai ma'aikata ne kawai ba, su ma ƴan kasuwa ta shafe su, kamar yadda wannan ɗan kasuwa ya yi bayani.
To bashi ne ga an ci na wata ɗaya, na wata biyu, na wata uku, da menene mu kuma ƴan kasuwan za mu koma mu siyo kaya mu samu ke mu zo mu ba su? Ai jarin ya tafi a bashin da aka bayar na farko da na biyu, kaga ba zai yi a ce yau da gobe kuma kullum a ci gaba da wannan bashin ba. To wannan shine abin da ke faruwa yanzu a Bauchi.
Gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar ya tabbatar cewa za a biya duk wani ma'aikaci da aka tantance shi.
Su kansu ƴan pension din da suke maka surutu da hannayensu suke rubutowa, suka rubuto 51 mutum, 51 suka ce a cire su daga ciki, suka sake suka turo 101 suka ce a cire a ciki, da hannunsu suke yin wannan, ba wai bincikenmu ne yake kawo ba. Wanda wannan ya nuna maka in har za su yadda su fito da 150 to akwai walakin kenan. Abinda nake so jama'a su gane shine, idan yau sunanka bai fito an biya ka ba, kuma ka tabbatar da kai ma'aikaci ne na kwarai, to ina tabbatar maka da cewa nan gaba ba da jimawa ba, za a sake tantancewa kuma za a biya ka haƙƙinka.
A gefe guda kuma majalisar dokokin jihar Bauchi ta gayyaci babban akanta janar domin ya yi bayanin halin da ake ciki. Inji Ibrahim Galadima daga mazabar Kirki.
Su ma'aikata sai su yi haƙuri, ba wai gwamnati ta yi da niyan tawargaza musu ba ne. Abin ya kai har muka kira akanta janar domin mu ji menene yake tafiya da gaskiya, kuma ya za a bar mutane suna ta wahala da sauransu. Ya mana bayanai kuma har ga Allah mun gamsu, mun tabbatar cewa kuma aiki zai yi nasara.
Johab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To da muka sake komawa jihar Adamawa, dubban maharban yankin Arewa-maso gabashin Najeriya ne suka yi wani gangamin su na shekara-shekara wanda suke wa lakabi da Salala. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya halarci wannan biki, ga kuma rahoton da ya koma daga Yola.
Maharba da yana cikin ƴan sa kai da suka taka muhimmiyar rawa a yaki da masu tada kai da baya na Boko Haram, kuma kamar yadda suka bayyana wajen wannan gagarumin taro na Salala da suke shekara-shekara, maharban da suka fito daga jihar Arewa-maso gabashin Najeriya su malashi tukubin ci gaba ne da wannan namijin kokarin da suke yi, tare ma da saba layar fitar da ba da garin da ke neman bata musu suna. Tun farko da yake jawabi mai masaukin baki, kuma shugaban kungiyar maharban jihar Adama Alhaji Muhammad Usman Tola cewa ya yi
abun gargajiya na Salalan maharba na Adama Sufer na gabaki daya na Najeriya. Allah ta yi mu, Allah ba da hankuri, dokun Allah ne Salala a samu kasa ta zauna lafiya, shine abun da ake buda. Duk aljanumai wanda yake je su suka sanna Allah cire mu maharba a karkashin ku muke, ba wanda muka sani ku sarakunan gargajiya, daga mai anguwa, mai jimilla, zuwa ga hakimi, zuwa ga mai martaba lamidon Adamawa, mu muna karkashin ku, mu ne na hannun daman ku.
To kome maharban da suka fito daga wasu jihohi kuma ke cewa ne?
Sunana Babu Usman daga jihar Gombe, karamar hukumar Balanga Bamba. Watan Salala mu dai wannan yana tara maharba, yana da zubunci na maharba, kuma kaman yanzu ga Taraba, ga Gombe State, ga Kameru duka sun zo. To kaga idan ana haka ci gaba ne a wurin maharba da kuma kasar Najeriya baki daya.
Sunana Jonathan John Age daga Taraba State a Yoro local government. Abu in aka dangata da Salala abu ne mai amfani sosai. Wannan abun din akwai koyi sosai. Idan ka zama maharba dole ne kawai ka zo irin wannan wuri, domin anan zaka samu koyasuwa iri iri, ka samu abun taimako iri iri, ka samu abun zumunci iri iri. Al'ada ce ta maharba wanda muke haduwa domin mu sha a kowane lokaci, mu rika karfafa jikinmu, ya tuna shemu abubuwan da muke yi a cikin harbi.
Sunana Yuguda Musa. Da mugu ba sa son mugu ya maso wuri, ba sa son kuma masuci da wanda zai karya doka, wanda baya bin maganan umarnin maharba, to shi ne ake nufi da Salala.
Shi ma da ke karin hasken Mr. Philip Ngurore, wanda shi ya jagoranci maharban jihar Adama da aka tura jihar Yobe domin taimakawa, ya yi bayanin cewa
jihar Yobe ta zo ta nemi taimako daga gurinmu, kuma alhamdulillahi mun je mun taimaka mata. A yanzu hakan nan a jihar Yobe ba za ka ce kauye ka kiga gida uku hudu Boko Haram suna nan ba, gaba da yanzu a Borno suke da ikon Allah.
Mata ma dai na cikin maharban da suka fafata da mayakan na Boko Haram. Aisha Bakar Gombe na ma cikin zakakuman kwamandojin maharban da suke wannan gumurzo, ga ma dai abin da take cewa
don mu da su kan gaskiya muna haduwa, kuma haduwan karawa muke yi gar da gar, muna ganin su suna ganin mu ne, muna zubawa suna zubawa, a haka muke karawa da su. Babu gudu kuma babu ja da baya, yadda suka tsaya suka ce su za su yake mu, mu kuma a matsayin mu na mata masu kishin kanmu, kishin kasar mu da ƴaƴan mu da ake kashewa, mu kuma muna nan babu gudu babu ja da bawa, kuma muna yi. Allah kuma yana bamu nasara akan su. Babu abin da ya taba bani tsoro a Boko Haram ko kadan.
Kuma da menene dai malazata fana ganin akwai rawar da irin waɗannan ƙungiyoyi za su ke takawa, musamman irin wannan lokaci da ƙasar ke fama da wasu matsalolin tsaro. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Malalaga da Ibrahim Abdulaziz da rahotonsa kan bikin salala ba salala ba, kamar yadda na ce da fatan za a mana afuwa. To yanzu agogo mana cewa karfe 10:11 ne na safe da minti 20 a nan birnin Washington DC. Ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a shirin Bishara. Idan kuna biye da mu, shirin ya karbi bakuncin Pastor Yahaya Lawal Mai Gurmi, wanda yake amfani da baiwar da Allah ya masa wajen aikin Bishara.
Allah Ubangiji, Allah ka taimaka mu. Haba mahazzada, haushin baki kare ba ya hana kura shiga gari. Barki tuwon kan zo mu yaki, sai da makami mutuwa mai dan baki. Yaro ya saba wani yaron mai aikin lauyan to dole uwan naki. Yaron bana da ala Ubangiji na juya muran bana. Jalla ya murabbana arrahim ya murabbana arhamu ya murabbana.
To wannan gurmi, kana gani tunda dai sana'a ce karbabbiya, wani fannin waka ne da ba ko ina ake iya yin shi ba, ba mutane da dama
suke yi
ba, ba kowa ke yi ba. To kana gani zai iya yiwuwa misali a bude ko a sashi a darasin makaranta, ko kuma kamar yadda ake koyar da karkada kayayyakin musika?
Kware kuwa zai iya yiwuwa haka, domin babu abin da ya gagara. Idan a yanzu haka, idan da akwai waɗanda za su ba da kansu cewa lallai abin da suke so su iya kenan su koya, ni zan ɗauki zarafina kuma za a koyar da su, kuma za su iya da izinin Allah idan sun ci mure. Kuma da shike ni ne nake haɗa kayana da kaina, daga ɗaya zuwa dubu idan akwai kayan aiki zan iya haɗa shi in zaunar da mutane in koya musu gwargwadon abin da Ubangiji Allah ya bani ikon yi. Za a iya yin haka, Hajiya.
To misali idan mutum yana so ya koyi wannan sana'a ta gurmi, misali ko kuma ba zan ce sana'a ba dai, mutum yana so ya koyi kaɗa wannan gurmi, kana gani zai iya ɗaukar shi tsawon zuwa wani lokaci ya kore shi?
Hajiya, da shike Allah ya yi mutane daban-daban, kuma kowanne da yadda Allah ya bashi basira. Wannan ya danganta ga yadda kwakwalwar mutum take. Amma idan dai mutum zai mai da hankali ya tsaya akan abin da za a koya mishi, ya yi biyayya da ka'idojin koyo, ba zai ɗauki lokaci da ya huce shekara ɗaya ko kuma kasa da shekara ɗaya ba, ya iya wannan gurmi da izinin Allah, ko kuma ya iya ma fiye da yadda ni nake bugawa. Domin yawancin lokaci almajiri ya kamfi malaminsa.
To ban san ko ka taɓa yin waka da ta burge ƴan ƙananan yara ba, ka san waka da babba zai ji daɗin ta, waka da yaro zai ji daɗin ta, sun bambanta. Ko ka taɓa buga wata waka da yara suke jin daɗi, misali ko a Sunday school ko dai haka, harkokin yara?
Kwarai da gaske, kowace waka da nayi a gurmi na kanga jama'a duka sun karɓi da ita. Ƙananan yara ne, tsofaffi ne, da jama'a mata da maza, duk wata waka da nayi amfani da ita da gurmi, da shike wani iko ne daga Ubangiji ba ta duniya ba, sai kaga ruhun Ubangiji yana motsa mutane maza da mata, samari da ƴan mata, suna jin daɗin abin da ake yi, da shike daga Ubangiji ne ba daga duniya bane.
To rera mana wata gajeren waka ba mai tsawo ba, da ai mana wata ƴar gajera.
Allah sarkin baiwa, rabbana ka ba mu basira, rabbana mai iko, cikakken jalali ta Allah Ubangiji ka ba mu basira Allah sarki duniya duniya mai yayi in wani ya gani wani ya gani wani bai gani ba idan wani ya duba wani ya duba wani bai duba ba idan wani ya daure wani ya daure wani bai saba ba wanda ya gaji mai saba ba dan aikin da wuyan saba kowa ya huce ran daman san ba ruwa yake nema ba matan garin yake duba ba kowa ya huce isa ba almasihu ne yake nema ba a duniya tana rudinsa yesu dan Allah ne
To a gaida fastilawal Yahaya mai gurmi Allah ba da nasara da biyan bukata. Nan kuma za mu sallama da bakon namu sai mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin fasto Yahaya Lawal mai gurmi da Tafera ji Tafera da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari kauna Allah uba. Da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Madalla a gaida Grace Alheri Abdu da shirinta na bishara. Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Yan rajin kawo canji da kuma kafar yaɗa labarai na ƙasar Syria sun ce sojojin gwamnatin ƙasar sun samu nasarar kwato birnin Palmyra watanni goma bayan kasancewar birnin a hannun ƙungiyar ISIS. Waɗanda suka kwace kuma suka lalata kayayyakin tarihi wanda ya yi sama da shekaru 2000 ana ajiyarsu. Rahotanni sun bayyana cewa fada birnin na Palmyra ya kazanta cikin 'yan kwanakin nan domin ko sojojin ƙasar na Syria da ke da goyon bayan sojojin sama na Rasha sun ƙara ƙaimi har na tsawon sati 3. Ƙungiyar nan da ke da headquarter a Ingila mai sa ido a fadar da ake a Syria wadda ake kira Turanci Syrian Observatory for Human Rights ta ce yanzu haka sauran ƙungiyar ta ISIS sun ja baya sun koma gabashin ƙasar da ke kusa da Deir ez-Zor. An ɗage zanga-zangar lumanar da aka shirya za a gudanar a yau Lahadi domin nuna rashin tsoro ga 'yan ƙasar Belgium sakamakon abin da ya faru a ƙasar. An ɗage ne ko saboda dalilan tsaro. Mahukunta suka ce cincirin da mutane na iya kawo wa binciken da ake yi cikas. Jagoran zanga-zangar Emmanuel Fowler ya ce tsaron jama'an ƙasar shine ya fi komai a gare su. Sai dai kuma a bangare guda kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa ya ambato jami'an ƙasar na Belgium na cewa yanzu haka an rage adadin mutanen da suka mutu daga 31 zuwa 28 domin ko da farko an hada da 'yan kunar bakin waken ne su 3. A cikin sakonsa na bikin Easter da ya aike wa al'ummar duniya, Papa Roma Francis ya kalubalanci jama'a da su yi amfani da nuna soyayya maimakon nuna mummunar ɗabi'ar tashin hankali da tursasawa 'yan uwa. Papa Roma, wanda shine shugaban mabiya ɗariƙar Roma Katolika na duniya, ya gudanar da addu'o'in bikin Easter a cikin tsauran matakan tsaro a dandalin St. Peter's. Haka kuma Papa Roma ya yi magana akan 'yan gudun hijira masu neman mafaka a ƙasashen Turai wadda rabon nahiyar da ta ga kwararan jama'a tun lokacin yakin duniya na biyu. Ya ce bai dace a kyagaza waɗannan mutanen ba domin sautari waɗannan bayan Allah suna karo da mutuwa a lokacin da suka bar muhallinsu na asali da kuma inda suka dunfara ana iya agaza musu ɗin. Gidan talabijin na ƙasar Rasha ya bayyana kalaman ƙarshe da direban jirgin saman nan mallakan Dubai da ya faɗi a kudancin Rasha cikin satin da ya gabata kuma ya halaka ɗaukacin mutanen da ke cikinsa. Sai dai kuma gidan talabijin ya ce ka ɗauki wannan ya zama bayanan gwamnati ko kuma na masu bincike. Amma dai bayanan sun ce direban ya ce ya samu matsalar tukin jirgin ne sakamakon iska mai ƙarfin gaske.
Masu sauraro, abin da ya saka kenan baki ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokaci ko kuma in ce ne baki ɗaya. amma da fatan za mu sake dawowa gobe da safe, inda za ku jota tauga abokanan aikinmu da wasu labarai da dumudumin su. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ta ni gabatar da shirin, sai kuma wato Caleb da ya bada umarni da injiniyan mu Al Santos Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.